sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren na 24 ga wannan watan Maris akan mitoci da suka hada da 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA a zan wato VOA Africa na zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da fara Sarauniya Nomad da Lol Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Nazir Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To ko bayan kun gama jin labaran duniya zamu kawo muku hirar da muka yi da Muhammad Noga dan assembly ne a garin hukumar birnin Accra akan yunkuri da hukumar birnin take yi na yin na rusa wasu gine-gine da ke tarewa ruwa hanya kafin shigowar damina. Muna kuma da rahoto akan barazana da kananan hukumomi a jihar Agadez suke yi na kai kamfanonin hakar ma'adinai a kotu saboda gaza cika alƙawari da suke yi na biyan kananan hukumomin haraji. A jihar Kano Najeriya kuma hukumar aikin haji ta ƙasa ce ta rufe ofisoshin wasu ma'aikatu da suke kai mahajjata sauke farali da umra. To ko menene dalilin haka za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka kuma za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suka shafi rayuwanku da ma al'umman ƙasashen duniya. To amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jim kadan bayan da kakakin majalisa Paul Ryan yayi wa shugaban kasa Donald Trump bayani akan inda ake kokarin da suke na canja dokar tsarin inshorar lafiya a yau Juma'a kafin lokacin da aka tsayar domin kada kuri'a majalisar wakilai, mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya gaya wa manema labarai cewa shugaban yanzu ya far komai a fili. Tattaunawar da aka yi tsakanin Ryan da Trump a fadar ta White House ta zo ne daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa wataƙila 'yan jam'iyyar na Republican ba za su iya samun adadin ƙuri'un da ake buƙata don amincewa da canja dokar ba. Spicer dai ya yi kifaɗar ko dokar ta same shi shan ƙuri'u domin ta wuce a yayin da yake ganawa da manema labarai, amma ya yaba da yunkurin shugaban ƙasa na samun tattara su. Ya ce kwanan nan Trump ya yi magana da fiye da 'yan majalisar wakilai kimanin 120. Wanda ya bayyana a matsayin wani jan aiki abin ayaba.
An saki tsohon shugaban ƙasar Misira Husni Mubarak bayan kwashe shekaru 6 da ya yi yana tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin hali da aka kai a ƙasashen Larabawa shekarar 2011. Tsohon shugaban ya bar asibiti a yau Juma'a. Mubarak dai shine shugaban Misira na farko da ya huskanci shari'a bayan juyin hali na ƙasashen Larabawa da mamaye yankin. Wato an tuhume shi ne da tada husuma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar wadda aka share kwanaki 18 ana gudanarwa. Sa'annan kuma an tuhume shi da wasu laifuka wanda daga bisani aka yi watsi da waɗannan laifukan. Lauyan Mubarak ya tabbatar da tsohon shugaban ƙasar yanzu yana zaune cikin lumana a gida a wata unguwa ta masu hannu da shuni mai suna wato Heliopolis.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Juma'a, jami'an 'yan sanda a London sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa. Kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci Mark Rowley ya bayyana kaman a matsayin mai muhimmanci, ko da yake bai ba da wani cikakken bayani ba. Ya ce mutane 9 na nan a tsare kuma an saki wani mutum guda. Jami'an 'yan sanda sun bayyana wanda ya kai harin ya kuma kashe mutane guda 4 a kusa da majalisa da sunan Khalid Mas'ud dan ƙasar Burtaniya wanda ya shiga cikin addinin Musulunci kuma yana da tsohon tarihin aikata manyan laifuka na mallakar makamai da kuma sauransu. Rowley ya ce sunan Mas'ud na yanka shi ne Adrian Russell Ajao. Ƙungiyar Daesh ta ce Mas'ud dan shekara 52 sojanta ne wanda ya amsa kiran kai harin kan fararen hula da kuma jami'an soji a ƙasashen da suke ƙawance da Amurka masu yaƙar ƙungiyar ta Daesh.
Jama'ai a ƙaramar ƙasar nan ta Somaliland da ta balle daga cikin ƙasar Somalia sun ce kimanin kaso 80 cikin 100 na dabbobi a yankin sun mutu sakamakon mummunan fari da ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa, ya kuma tilasta dubbai wato suka koma zaune a sansanonin waɗanda suka rasa muhallinsu. Muhammad Ali Saliban shi ne gwamnan yankin wato Tokzir a garin Buro ya ce wannan farin ya yi tsanani sosai, akasarin dabbobi duk sun mutu sakamakon farin. gwamnan ya faɗa wa muryar Amurka cewa muna jiran saukan ruwan sama, amma dai idan bai sauka ba to nan da bakwani masu zuwa muna sa ran gwamnati za ta gabatar da yanayin gaggawa. Jami'an sun faɗa wa muryar Amurka cewa kusan mutane 50 ne a fadin Somaliland suka mutu sakamakon farin da kuma cututtuka dake da dangantaka da farin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan muryar Amurka na Washington DC. Madalla. Rahotannin namu suna farawa ne daga Ghana, inda hukumar birnin Accra take niyyar yin rusau na wasu gine-gine da suke tarewa ruwa hanya, wanda hakan kuma na yin sanadiyar ambaliya mai yawa a cikin birnin. Yan kasuwa da wannan abin zai shafa sun nemi hukumar ta tattauna da shugabanninsu a shirya wani tsari game da wannan aikin rusau da za a yi. Muhammad Noga dan assembly ne a yankin Odona, inda ambaliya da gobara suka kashe mutane sama da 100 a shekarar 2015, ga hirar da muka yi da shi akan wannan aiki da hukumar take niyyar yi.
To sai dai in mun tuna shekarar 2015, an samu wani bala'i da ya faru, mutane sama da 100 suka mutu a wannan unguwa taka. Kana ganin wannan abu yana da nasaba da irin wannan abubuwa ne?
Hakanan ne, inda an yi abin da ya kamata, inda lokacin da ake cire mutane su bar waɗannan unguwa, inda ba sa wani political dimension da waɗansu ababa cikin ba ce kamar owayi human fins abubuwa, inda an yi shi kan da ya kamata da wannan ababa duka ba zai faru ba. Kuma mu duka mun san da zaman da Afirka, in ka je kana wani abu da kai abin kirki sai a zo ana faɗi maka kamar ba ka gyara ba. To wannan hali in ba mu sake wannan hali ba, mun samu zama da mun samu misla da yawa game da wannan abu. Sai sa idan a kamata a yi abu da ya kamata mutane wajen ba wajen zaman su bane da ya kamata su bar waje, dole in aka faɗi ya kamata kowa ya bi wannan ra'ayi so a samu a gyara abu. Amma in aka sa magana cikin wanga sai a wajen ne mutane ya kamata su kwana waje, ya kamata sai ya kawo matsala, in matsalan ya zo kuma sai ya shafi kowa.
To kana ganin wannan abu bai dade ba, me ke kawo ba a iya yin shi da sauri?
Ka san komai da kudi ne, ya kamata in aka kore mutane waje no kuma a yi kokari abin da ya kamata a yi sauran zai bari mutane su komo waje ya kamata a yi. Amma in ba yi waɗannan provisions nan duka ba, aka zo aka kore kafin a duba zuwa kamar wata 5-6 kafin a duba mutane su fara komowa, sai sa ake make sure kamar in aka je aka cire wani wuri ana bari yan sanda su tsaya wajen ya so kada ya bari mutane su komo waje. To abin da yake kawo waɗannan ababa kenan. Amma duk da wannan ana cikin ana duba kan da za a yi ya so irin waɗannan wudaje a yi kokari a gyara ya zama mai kyau ma kowa a cikin gari.
Ya kamata mu haɗa kai mu tsaftace ƙasar mu Ghana domin lafiyarmu.
To madalla a gaida wato Muhammad Noga kenan na asambu karamin hukumar birnin Accra kenan. A jamhuriyar Niger kuma kananan hukumomi da kungiyoyin fararen hula a jihar Agadez ne suke barazanan kai kamfanoni haƙar ma'adinai da ke aikin a jihar wato zuwa kotu sakamakon rashin biyan haraji da suke yi. Wakilin mu Haruna na da ƙarin bayani akan haka.
A san gam ne da kowa yake biya bisa ribar da yake ci, kowa nan jihar Agadez yana biya, sai ya zamanto Kominak, Somayer da Sunishar sun fara biya kenan, sai daga ba suka ce a su ai ba su biya. Shine muka ce ya kamata a yi magana bisa wannan abun, tunda komin da region suna nan suna kallo ba su samu komi, alai kuma wannan abun shi ya kamata a samu a yi aiki da shi.
Tunda shekara ta 1977 ne aka rattaba hannu tsakanin kamfanonin da ke kula da ayyukan tono ma'adanai da suka hada da Kominak, Somayer, haka zalika da kamfanin Sunishar mai kula da tono gawayi da kuma sarrafa shi domin samun wutar lantarki da hukumomin jamhuriyar ta Nijar na wannan lokacin domin soke wannan harajin. Amma fa a cewar Muhammad Anako, shugaban majalisar wakilan al'ummar jihar Agadez, sun baiwa kamfanonin wa'adi domin su gaugauta biyan waɗannan kuɗaɗen haraji ko na taxa, in ba haka ba za su garzaya da maganar gama alƙali.
Kamar mun gani ba su da niyya su biya, kenan saboda haka ne muka yi wannan declaration muka ce gobe ko jibin busgara shi ba akwai metro da zamu yi mu samu hakkin mu cikin luwa
su dai kananan hukumomin na cewa biliyon 4 ne da miliyon 400 na sefa suke biyar kamfanonin waɗanda da zaran suka biya su waɗannan kuɗaɗen to za su taimaka musu domin kyautata rayuwar al'ummomin su da ma na jahar Agadez baki daya ko da yake Malam Ahmed Wagayya member a kungiyar fafataka ta Kruwazad na cewa zaman waɗannan kamfanonin bai tsina nama al'ummar Agadez komai ba
yayin da shekara 50 talakawa da suke samun turda na wannan arziki na uranium mu ce ba mu yarda musu wannan fanni muna so gwamnati ta Niger mun bata hanya sakaninta da Areva ta kwatamta mata ke wannan mu ba mu yarda da shi ba kuma ba mu dauka ba society tana cikin jaha ana hidda arziki ana taya da shi ana gara kasashen Europa mu jaha Agadez sai dai mu samu kura kaman a daidaita shi saboda ɗan Niger su ci arzikin su da kansu
Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jangudan Niger
A gaida Haruna Maman Bako a jihar Kano Najeriya kuma hukumar Haji ta ƙasa ce ta rufe wasu ma'aikatu na Haji saboda kin sabunta izinin aikin su ga Mahmud Gwari daga birnin Kano da ƙarin bayani
Adadin mutanenka da kake aiki da su menene matakan su na ilimi da suke yi domin ba a yin aiki da jahilci ita kanta hukumar Saudiya tana da ka'idojin ta wanda dole ne kowanne sai an bi bayan da na Najeriya kuma kaga lokacin da muka yi wancan duduba kamfanonin nan an riga an ba su wannan wa'adi na cewa su gyara mafi yawanci sun gyara to waɗanda ba su gyara ba suka yi kunnan oshegu su ne wannan wanda hukunci ya hau kansu ta duba daga watan 11 zuwa wannan wata na uku da muke magana wajen wata hudu kenan ko ma fiye da haka saboda haka kaga su ba su amfani da wannan dama ba shi yasa hukuma aladai wanda tana da karfin da za ta iya yin daukan hukunci da kanta amma ta ga cewa to bari a je kotu domin a sami izini wanda kotun nan ta ba da izini akan cewa a zo a rufe kamfanonin nan
cidade cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano wadda waɗannan kamfanonin shirya tafiye-tafiye ke zama mambobi a cikin ta ta bayyana damuwa game da wannan mataki na hukumar NAHCON ambassador Usman Darma shine mataimakin shugaban cibiyar kuma shugaban kamfanin Darma Travel
akwai takaddun da suka wajaba wa zaka je commission akan su amma takaddun ta wajaba farko shine certificate na CAC certificate na commissions zaka iya yi idan zaka yi agreement between company kananan kasar da company Saudiya amfanin certificate na haji commissions aikin umara ko haji da company Saudiya ba za aka iya har ka samu kai wannan aiki dole sai kana da license na commission amma duk wanda ya bude office na tabar ijen kamar kasuwa ce duk inda za ka tafi zai iya shirya maka tafiya na garin da za ka
ya zuwa yanzu dai cibiyar kasuwancin ta Kano ta kafa wani ƙarfin kwamiti domin ya gudanar da bincike game da wannan batu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
A gaida Mahmud Kwari, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 4:44 kenan a nan birnin Washington DC. Ga yanzu lokaci yayi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku ba da ra'ayoyinku akan irin abubuwa da ke faruwa a yankin ku. To amma kafin lokacin sai a shakata da wannan.
Salauci Yeah, bani de kudi, bande urin kwana, omi alalache, wayo, bande ikon sayara makaranta, bande ikon zuwa urin taro, abu kaina na mini daria, abu kaina na mini siya, sumanta kamade, Ye unakani obina wani
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kira daga Kaduna, wane ne a Kaduna?
Rabi da Kujalalo.
To Malam Rabi, bismillah.
Malam Rabi, bismillah. To
menene ra'ayinka a yau Malam Rabi?
Ra'ayina na yau, ina fatan alkhairi da shugaban kasar mu Muhammadu Buhari, Allah ya kara masa lafiya da zaman lafiya da kara karfin gwiwa wajen mulki. Yanzu
to mun gode kwarai da gaske Malam Rabi, ke da haƙƙi dai muna jihar ta Kaduna. Wane ne kuma a Kaduna?
Alhamdulillah, kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fasti Yaji Kaduna Najeriya.
To Malam Adamu Jeje, bismillah.
Ina a yau shine gaskiya dangane da harkan noma ne. Dubiya da yanda damina ta gabato, kuma gwamnati a bara kai mana alƙawarin cewa za a ba mu taki da shauran kayan noma wanda za mu bada mu gona da wuri. Dubara an samu targaɗo gaskiya, kuma shugaban ƙasa ya fice kuɗaɗen bisa yanda ake faɗi, amma gwamnatocin jihohi gaskiya sun ɗauki kuɗin nan sun amfani da su ta hanyar da ba su dace ba ne. Gashi wani kakan ta yi bazaran ta zo, amma har yanzu ba wani abin da za a ce gashi an bayar da manoma su koma gona. To ina kira ga shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari gaskiya ya sa ido a wajen gwamnonin nan, ganin sun ba manoma waɗannan kuɗaɗe. Mun je mun buɗe bankuna, mun buɗe akaunt iri-iri da niyyar za a ba da bashin nan, amma har yanzu ba wannan bashi. Ni roƙona ga arziki kenan ga shugaban ƙasa gaskiya a tabbatar wannan kuɗi ya zo hannun mu, kuma yanzu gwamnonin duk zai san ya ba su waɗannan kuɗaɗe.
To mun gode. To mun gode Malam Adamu Jeje, bari mu je jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto? Wane ne a Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau Juma'a, ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi da Allah ta taimake mu, akwai wani hanya a nan cikin garin kashin Madaki daga kofar mai martaba Madakin Bauchi ya yi masallacin Idi. Wannan hanya a gaskiya hanyar nan yana damin musamman a damina, kusan ruwa yana shiga gidajen al'umma. To shi ne muke kira da gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu, ta zo ta duba daga kofar gidan Madakin Bauchi ya yi har masallacin Idi. Wannan hanya da Allah a taimake mu a ruwa duba mana a gani, da fatan kuma gwamnati za ta taimake mu ta duba mana. Mai magana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. Nagode sashen Hausa Radio America.
Yawa, bari mu je Kaduna kuma. Wani ne a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To amma wa alaikum salam Alhaji Musa.
Barka da dare, barka da
aiki.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To
babu shakka abin da nake so dan yi tsokaci yau, a yau Juma'a, ina so dan taɓa bangaren federal government kamar abin da ya danganci gwamnatin tarayyar Najeriya. Saboda idan muka ɗauka, kaga a yau idan aka ce yau kai malamin makarantar firamare ne, to muna tabbatar maka da cewa ko aure ba a iya baka domin sakamakon rashin albashi. Da haka muna kira wa gwamnatin tarayya ta daure malamin firamare school a ƙaranci, a ce ana ba shi naira 70,000. To idan aka ce an yi haka, to an tallafa, domin gaskiya da zarar ko aure suka je ne ba za ka ji ana cewa ai ba halli za ki ci ba. Da haka muna kira gwamnatin tarayya, duk matsayin da ka kai, kai ɗan majalisa ne, kai sanata ne, duk mukamin da ka kai a matsayinka na boko, to daga firamare school ka fara. Don haka muna kira a daure a tallafa wa malamin.
To mun gode kwarai da gaske. To bar mu je jihar Neja. Wane ne a Neja?
Assalamu alaikum sashen Hausa Amurka. Sunana Bulani mai wankin hula daga Ushishi, jihar Neja da ke tarayyar Najeriya.
To bismillah.
To a gaskiya yau zan kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kamata hukumar EFCC ya kamata a faɗaɗa shi zuwa ƙananan hukumomi, saboda gaskiya ɓannan da ake ƙananan hukumomi ya riga ya yi yawa. Wallahi kana bayan hukumar bor surar da ta lalata kauka shabu ba su yadan bor.
Malam Bala tsaya da kyau, wallahi kana lirikewa.
Ina ji.
Yawa.
Bor din musu lalace ba gyara mana ba, makarantun firamare yara suna karatu a gindin ke ba kujeru ba malamai.
kuma ga ta shiro kudi daga federal government ba mini cewa mu suke na kanan kuma ya kamata a fada da IRCC zuwa kananan hukumomi
insha Allah hukumomi su ma sun ji wannan bayani da kake yi bar mu je jihar Sokoto wane ne a Sokoto
yawa assalamu alaikum kana magana da Aminu dan Kaduna mana
to bismillah mala Aminu
yawa to masha Allah zan dan yi amfani da wannan damar domin kira ga gwamnatin tarayya da ya kamata a duba lamarin nan na cikin yan kawa a musamman kashin farko da aka fitar na mutum 1400 na har yanzu akwai dindin matasan da suka samu nan sharar shiga cikin wannan shirin amma suna korafi korafi a nashin samun hakokin su na cikin dinin na watan Disamba da kuma January har zuwa February ya kamata ake gwamnati ki sai la aka yi ta duba an ga hakokin su ta ga kanta ta a cikin mutum 1400 suka rage dindin matasa a cikin kana da ainihin rashin aikin da su ka gida a wannan kaza wannan shine ra'ayi na nagode
to mun gode kwarai da gaske mallam Aminu bari mu sake garzawa jihar Kaduna wani ne a Kaduna
Abdullahi baban gaji daga birnin Gwari Kaduna state
to mallam Abdullahi bismillah
to dan ina kuna roko a ga gwamnatin tarayya ta taimaka ta tilar samun ainihin gwamnoni biya ma'aikata musamman malaman makarantar primary
to
da kuma yan fansho masu gratuity da fansho har yanzu ana ta fama da su ana ba su kudi su biya ba su biya ana ba su kudi su biya ba su biya kuma gwamnati ta kare su ga wannan mutanen cikin wahala kullun
to
Allah ya taimaka da Allah ya taimaka ga biya gwamnati tare da take cewa sun biya musamman nan jihar Kaduna
to masha Allah ina jin shugabanni sun ji ka yanzu bari mu je jihar Maiduguri a jihar Borno Maiduguri mu ji wane ne a gurin
yawa mallam Jibrin ne Maiduguri
masha Allah
wato kiran da zan yi akan shugaban kasa don Allah ya taimaka akan bawan Allah nan ne kwato hakkin talakawa don Allah a jajirce duk abin da suka yi don Allah ya lura mu dai muna yabansa yawa Allah ya tsaya shi riƙe Allah ya ƙara masa lafiya
amin amin
yawa
to bari mu je jihar Yobe kuma wane ne a Yobe
Muhammad Abubakar Matina
to mallam Muhammad
ni abana dina magana na da zanya akan yan majalisu ne dan Allah ya kamata su bar wannan magudun nan dan Allah ya aikata aikin da yake na alkhairi wannan mun gode
yawa to mu ma mun gode muna jin dadi idan mutun ya takaita irin haka saboda kuma saura su ma su samu su shigo su ba da
ra'ayi su a dinga dauka kullun yana buga ba a dauka kila na wajen kusan wannan na 70 ne kenan
to yau Allah ya yi insha Allah wataran kuma an sake daukan ka to ina jin iya abin da zamu iya dauka kenan na kira a yau mun gode ma duk wanda suka samu dama suka kira mu akan wannan shirin to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. A ranar 22 ga watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya jagoranci wani taron gamayyar mambobi 68 na duniya kan yadda za a samu galaba kan kungiyar ISIS, tare da jaddada haɗin kan da ke tsakanin mambobin da kuma irin himmatuwa da suka yi kan ɗaukan matakin soji domin a kawo ƙarshen kungiyar ta ISIS. Kana ya bayyana irin ci gaban da ake samu. A can fagen daga kuwa, mambobin kawance 23 sun tura sama da dakaru 9,000 a Iraki da Siriya, waɗanda ke goyon bayan yunkurin yaƙi da ƙungiyar ISIS. Wannan kawance na dakaru ya samu nasara sosai wajen hana 'yan ƙungiyar ta ISIS samun kyakkyawan mafaka da kuma damar hana samun haɗin kan waɗanda ke yi ma ƙungiyar yaƙe-yaƙe. Ya zuwa yanzu kawancen dakarun ya kubutar da kashi 62 na yankunan da ISIS ke iko da su a baya wato a Iraki sannan ya kwato kashi 30 a Siriya ciki har da muhimman birane a kasashen biyu. Baya ga haka adadin mayakan kungiyar ta ISIS ya ragu fiye da rabi tun bayan lokacin da kungiyar ke gane cin karanta Babu Bakar a shekarar 2014. Jiragen saman yaki na dakarun hadaka sun kai samame fiye da 19,000 a wasu muhimman wurare mallakar ISIS. lamarin da ya bada damar kawar da dubun dubatar mayakan ISIS a filin daga, inda a kashe sama da manya da matsakaitan shugabannin kungiyar har 180, ciki har da kusan dukkanin mataimakan Abu Bakar al-Baghdadi da ministocin kungiyar ta ISIS da ke kula da tsara kai harahare da kula da bayanai da kudade da rijiyoyin mai da gas da kuma babban mai kula da harkokin wajen kungiyar. Sannan hadakar da karanta tallafawa da karin Iraki wajen samun nasara a yakin kwato binnin Mosul. A ranar 24 ga watan Janairun wannan shekara ne da karin Iraki suka kubutar da gabashin binnin na Mosul a hukumance, inda yanzu haka ake samun muhimmin ci gaba wajen kokarin kwato yammacin birnin. Ya zuwa yau hadakar ta horar da jami'an tsaron Iraki kusan 90, ciki har da sojojin kasar da suka hada da dakaro na musamman wajen dakile hararan ta'addanci da na kurdawan Peshmerga da 'yan sandan tarayya da sojojin da ke samar da tsaro akan iyaka da kuma mayakan sa kai. Sannan da taimakon wannan hadakar dakarun, sojojin Siriya suka kwato yanki da girmansa ya kai sama da kilomita 14,000, ciki har da wani yanki da girmansa ya kai kilomita 7,400 tun bayan da aka fara yunkurin kwato binnin Raqqa a ranar 5 ga watan Nuwamba. Yanzu haka dakarun haɗin gwiwar na ci gaba da fitattakar mayakan ISIS a Raqqa, inda nan ne tunga ko kuma headquarter mayakan kungiyar take, inda kuma daga nan ne take kitsa harharai akan muradun mambobin kungiyar hadakar a duk fadin duniya. Nasarorin da samun su suka kasance masu wuyar gaske da dakarun haɗin gwiwa ke samu a Iraki da Siriya suna kasancewa galaba ce a gare mu, inji Secretary Tillerson. Amma kuma ya zama dole mu ƙara ƙaimi wajen tunkarar zango na gaba a yakin da muke yi da ISIS. Kasara ayyukan kungiyar ba shine mataki na ƙarshe ba, dole ne mu kawar da kungiyar ISIS baki daya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jim kadan bayan da kakakin majalisa Paul Ryan ya yi wa shugaban kasa Donald Trump bayani akan inda ake a kokarin da suke na canja dokar tsarin inshorar lafiya a yau Juma'a, kafin lokacin da aka tsayar domin kada kuri'a a majalisar wakilai, mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya gaya wa manema labarai cewar shugaban yanzu ya bar komai a fili. Tattaunawa da aka yi tsakanin Ryan da Trump a fadar ta White House ta zo ne daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa watakila 'yan jam'iyyar Republicans ba za su iya samun adadin ƙuri'un da ake bukata don amincewa da canja dokar ba. An saki tsohon shugaban ƙasar Misir Hosni Mubarak bayan kwashe shekaru 6 da ya yi a tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya halin da aka yi a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Tsohon shugaban ya bar asibiti a yau Juma'a. Mubarak dai shi ne shugaban Misir na farko da ya fuskanci shari'a bayan juyin juya hali na ƙasashen Larabawa da ya mamaye yankin. An tuhume shi da tada husumar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar da aka share kwanaki 18 ana gudanarwa. Yau Juma'a, jami'an 'yan sanda a London sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa. Kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci Mark Rowley ya bayyana kamen a matsayin mai muhimmanci, ko da yake dai bai bada wani cikakken bayani ba. Ya ce mutane 9 na nan a tsare kuma an saki wani mutum guda.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da ainihin shirinmu namu na safe. Yanzu a madadin kowa da kowa da aka ji muryoyinsu a nan muryan Hausa na wato sashen Hausa na muryan Amurka, musamman Naziru Ahmed Hausawa da kuma mai bada umarni wato Said Hamdin kenan, da injiniyanmu na wannan lokaci da ake kira Mr. Kal kenan. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a kwana lafiya. Allah ya ba mu alheri nan nasa. Amin suma amin.